الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta fara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga shayyan halitta annabi Muhammad, shi da sahabbansa da iyalansa da mu'minai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Lahadi 12 ga watan Ramadan, hijira shekara 1447, wadda ta dace da 1 ga watan 3 miladiya 2026. Allah madaukakin sarki ya haɗa mu domin ci gaba da karatu da muke na wannan littafi, kaifa nurabbi auladana wama huwa wajibul aba'i wal abna. Na malam Muhammad Jalil Zainu hafizahullahu ta'ala. Ajiya mu yi karatu azabi da malam ya jiya mu yi karatu azabi da malam ya yi magana akan tabbatar da abinda Allah madaukakin sarki da kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar, na cewa Allah madaukakin sarki ya daidaita ne a kakkwaman al'arshi. Maganan malam ya sa mana حديث معاوية بن الحكم السلمي والعبادة إسرانا وتحادثة لتفعروا وكانين شدفين ورصة جايو رام كرد جاء ابن الحاليس من فوائد القصة لقدسن فائدو جي جرصة جزاء قويا لقوانا قصة لهم كرد جاء أجياء. Malai ce min fawa'idul qissa, daga cikin fa'idojin wannan qissa din yace, kana sahabatu yarji'una inda ayyi mushkilatin walau kanat saghiratun ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam liya'lamu hukmallahi fiha. Yace wannan qissa na Muawiya bin al-Hakam as-Sulami yana nuna mana, yana ƙara tabbatar cewa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk lokacin da suka shiga wata mishkila, wani abu ya rikice musu, ko da wannan abun ƙarami ne, suna komawa zuwa ga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan su san hukuncin Allah akan wannan abu. So da mun ga shi hukunci ya ma baiwarsa, amma sai hankalinka bai canza ba akan yanayin hukuncin, kake ganin hukuncin ya ci karfin laifin da kai, sai na zai samu mafita sai koma zuwa wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda manzo Allah shi zai mishi bayanin menene hukuncin Allah akan abin da yake. To wannan kuma shine tarbiyyar musulunci, wannan shine ita ce tarbiyya ta musulunci. Duk abin da mutum zai yi to ya nemi sanin matsayin Allah maɗaukakin sarki a kan wannan abu. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul hujurat aya ta farko yake la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli, kar ku wuce gaban Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aiki. Ba wanda za ku yi ku ne menene hukuncin Allah akan wannan aiki. Malami ahlali yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fihi, baya halatta da dukkan wani mutum musulmi ya aikata kowane irin aiki ne sai ya san hukuncin Allah akan aikin. To kuma yadda mutum zai san hukuncin Allah akan aiki shine ya koma zuwa ga Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan mun fahimci wannan daga wannan hadisi cewa haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke. Abu na biyu yake al-tahakumu ila Allah war rasul amalan bi qawlihi ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Hadithin ya nuna mana tabi'a ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa suna baida Allah da manzansa su ne su zama masu yin hukunci a al'amuransu. Duk abin da ya shafi tsakaninsu da ƴan uwansu to Allah da manzansa su ne suke musu hukunci, sun yadda Allah da manzansa su ne su zama masu hukunci. Da yasa suka yarda da wannan alaike saboda su gaskata su yi aiki da wannan aya ta cikin suratul nisa'i aya ta 65. Allah maɗaukakin sarki ce fala wa rabbika, Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna, ba za su zama masu imani cikakken imani ba hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, har sai sun mayar da kai kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma kai ne mai yin hukunci akan duk wani abu da yake faruwa a tsakanin su. Ya zama a matsayin ki na musulma kin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine zai rinka yin hukunci akan duk wani abu da yake faruwa tsakanin ki da ɗan uwanki musulmai. Duk lokacin da ka samu saɓani to ki yadda ki magance wannan saɓanin ne ta hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Allah ce dole mu yadda wannan tun ba haka ba mu zama masu imani ba. Kike sun mala yajidu fi anfusihim harajan, sannan in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci kar mu samu wata damuwa, kar mu samu wani kunci, wani rashin gamsuwa game da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi. Wa yusallimu taslima, ko ba za su yi imani ba sai sun miƙa wuya mafi gaba ɗaya zuwa ga hukuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Da ke da maƙociyanki, da ke da ƴar uwanki, da ke da ƙawarki, ke da waye kuna da matsala, kun samu matsala, da za a magance matsalan to ya Allah maɗaukakin sarki yake a magance matsala, ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu magance matsala, ki yadda cewa hakan zaki suka ji yadda mai imani. Allah madaukakin sarki ce in baki yadda wannan ba to baki shiga mai imani ba. Allah ya sa mu cikin masu imani. Abu uku halace inkarun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala sahabi darbuhu lil jariya wa ta'zimuhu li zalika al amr. Gaskiya abin da zamu koya a cikin wannan kissa na Muawiya ibn al-Hakam shine yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yama wannan sahabi inkari da irin dukan dema wannan baiwa din jata. Ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna masa abin da yayi al'amari ne mai girma sosai, ya girmama al'amarin, ya girmama al'amarin. Wannan yake nuna mana ko da in aka ce mutum yana karkashin mu, yana karkashin kulawan mu, wannan bai samu dama mu yi masa abin da muka ga dama ba. ƴaƴanmu duk da malam zai yi magana a kai a gaba, waɗanda suke kula da mu kila mai gadi ne, kila mai aikin gida ne, kila direba ne, kila mai girki ne, mai shara ne, duk waɗannan wasu amanoni ne da Allah maɗaukakin sarki ya danga a hannayenmu. Saboda wajibi ne a kanmu mu mu'amalance su mu'amala irin yadda shari'a ta ce a mu'amalance su, mu kiyaye haƙƙinsu, kar mu shiga haƙƙinsu, kar mu zalunce su, kar mu zalunce su. So duk wanda mutum ya, duk wanda ka zalunta, duk wanda ka zalunta kowaye shi zalunci ba ruwan zalunci da addinin wanda aka zalunta. Ko wanda ba musulmi ba ne in kika zalunce shi, wallahi Allah maɗaukakin sarki ya sata mishi. Shika nai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bain Allahi hijab. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tsoron addu'an wanda aka zalunce shi. So da babu shamaki tsakanin addu'an sa da ijaban Allah, babu shamaki. Kuma ko da wanda kika zalunce ta nan ita ba ta san cewa abin da kika mata zalunci bane, shi Allah ya saka mata. An fahimta ku? So da akwai lokacin da mutum zai zalunci wani, amma shi wanda aka zalunta kila ma har ya yi godiya, kana ganin kamar shi an kyautata mishi ne, alhali kuma an zalunce shi ne. So ko da wanda, saboda ko da wanda aka zalunce bai san cewa zalunci bane, amma kuma zaluncin ne aka yi, to wallahi Allah maɗaukakin sarki sai ya saka mishi. Wannan ita ce ka'ida ta Allah maɗaukakin sarki. Kuma shi wanda ɗabi'ansa ita ce zalunci, daga tsadarci na Allah maɗaukakin sarki, shi baya barin azzalimi sai ya mutu tare da hukuncin zaluncinsa. Shi alzalimi tun yana duniya Allah ke fara hukunta shi. To haka dai wannan baiwa ce wadda bata wuce ya sai da ita ba, zai dai sai da yadda yake, zai sai da takalmi, yadda zai sai da riga, haka zai sai da ita. Amma ya mata hukuncin da ya kai matsayin ya zalunce ta da ya fi ƙarfin laifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi abin da ba daidai ba. To balle wanda muke mu'amala da su mai gadi, sai ba mai wanke-wanke, mai shara, ba bayi ba ne, aikin kuɗi suke mana shi, ko ba aikin kuɗi yake ba, shi yana aiki ne na dole. Haka mu kiyaye kada a samu zalunci a tsakaninmu. Abu na hudu ma yake al-iqu yakunu lil-mu'mini la lil-kafir لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختبرها فلما علم بإيمانها أمر بعتاقها ولو كانت كافرة لما أمر بعتقها. Yace abin da za mu ƙara fahimta daga wannan kissa shi ne baiwa kai abin da ke qualifying ɗinsu ƴan tasu shi ne imani. In bawa ya zama ba mu'mini ba ne, kafiri ne, to kafircin sa ya disqualifyin ya samu damar yanci, ya disqualifyin ya samu damar yanci. A musulunci a kawuka da yawa a in mutum ya yi na laifi ne hanyar da zai Allah ya san shi ne ya yanta bayi a kawuka da yawa. Amma kuma duka waɗannan abubuwan bayan da suka cancanta a yanta su su ne waɗanda suke masu imani, su ne masu imani wanda suka cancanta za a yanta zuwa. Wazan mutum ya yi zihari, musan zihari ku mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa, ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa, kaga shi ne zihari ku. In mutum ya yi wannan ne matsayin auren shi, ne matsayin auren shi, mun ji ba ba za a ce ba aure ba, kace yana da rata ya auren, auren shi tana da kuma ta rata, matar ba za ta halatta ta ci gaba da zama da shi ba sai ya yi kafara. Daga cikin kafaran kuma akwai ne aw tahriru faqaha, sai an taba aiwa wannan baiwan kaida dole baiwan ta zama musulma da imani. Kuma mutum ya kashe rai bisa kuskure zai biya diya, bayan ya biya diya kuma zai yi me, zai yanta baiwa. Sai da kai wanda zai yanta shine sai azumi, sai azumi wata biyu. Wannan baiwan da za a yanta dole ta zama baiwa ne mai imani. Shin mutum ya yi rantsuwa zai yi wani abu ko ba zai yi wani abu ba, sai zai warware rantsuwan, kuma da ya rantsuwan bai haɗa da insha Allahu ba. Insha Allahun da ke haɗa da rantsuwan ba insha ran da ya rabu da rantsuwan ba. Kila mutum sai ya gama faɗa rantsuwan shi kafin saka ce baka ce insha Allahu, wata ya ce a ya yi aikin banza, ta riga ta wuce, an wuce shi. Dole ya zama kamar yadda malamin risala yake fara, dole a samu sharuɗa biyu. Sharaɗi na farko ya zama yana da niyyan in ya yi rantsuwan zai ce ne insha Allah, sannan insha Allah kuma ya zama babu wata magana da take tsakanin ta da mai da rantsuwan. Sai ko abin da yake zai yi sai da yi ba, zai yi ne zai kafara ko kafaran kuma shi ne ko ya ce da miskinai ko ya tufatar da su ko kuma ya yanka baiwa. Shi waɗannan da ma wasu baiwan dole baiwan ta zama musulma mai imani. Duka yanzu a zamanin nan babu bayi ko babu hanyar da ake bi a samu bayi a yanzu. Wani wanda yake yana da baiwa a yanzu makareci ne, ya yi ƙarya, sannan ita da aka riƙe ta matsayin baiwan zalincin ta ake yi. Kura hanya biyu ne ake samun bayi, babu na uku. Hanya ta farko a yi yaƙi cikin jagorancin shugaba musulmi, a ci galaba a kan kafirai, a kamo waɗanda aka kama a matsayin birtsanan yaƙi. Hanya ta biyu kuma shi ne a je a siya a kasuwa daga wanda ya samu ta wancan hanyar, shi kuma sai ya je ya na shi. An fahimta ku? Kuma in mutum yana da baiwa sai mai da ita, sai ta ɗaka da ita, mana ya mai da ita kaman matan shi. ƴaƴan da ta haifa ba bayi ba ne, ba bayi ba ne, ƴaƴan da ta haifa ƴaƴa ne. Amma da mutum aure yake so ya yi, amma bai da halin da zai aure ɗa, sai zai aure baiwar wani. To duk ƴaƴan da zai haifa bayi ne na mai wannan baiwar. Sai dai in ya haihu kuma ya sake yin ciniki da mai shi ya fiya. Kamar yadda duk abin da bawa ya samu ba nashi ba ne, na mai gidan shi ne. Shi yasa ai inda mutum zai mutu, sai ya zama wanda zai gaje shi mutum sai ne amma kuma bawa ne, to ba za a ba shi gadon ba. Saboda in an ba shi ba nashi ba ne, na mai gidan shi ne, kamar an ba mai gidan shi ne gado, ko mai gidan zai da gadon ko zai mutu. duk dukiyar bawa nan mai gidan shi ne ba nashi ba ne. An fahimta ku. To, duka waɗannan, wazo yanzu duka waɗannan hanyar ai babu. Babu, sai dai mutum ɗan ko wannan ne da sunan malanta, ya zalunci wasu da shi yana da bayi yana da ƙwarƙwara. Wannan duk zalunci ne, an kuma ya mai da su faɗaka sunan shi mazinaci. Sunan shi mazinaci kuma zai biya haka Allah. Ka gane ku? To, duka waɗannan bayan ba za su samu daman ƴanci suke in suna da imani shi ne zai kwalifayin ɗinsu a ƴanta su. Suke saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kalmata jarabawa. Lamma alima bi imaniha, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci cewa mai imani ce, amara bi itaqiha sai umarni da ƴanta ta. Malai ce walau kanat kafira lama amara bi itaqiha, da kafara ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umarni a ƴanta. Shi yasa da zai ce a ƴanta ta sai kaidi. Yace a tiqha fa innaha mu'mina, haka manzo Allah yace. Yace ƴanta ta saboda mai imani ce, mana abin da yasa ta samu ƴanci shine ne imani da take da shi. Abu na biyar, ala ce wujubu su'ali ani tauhid, hadisin yana nuna mana wajibcin yawaita yi wa mutane tambaya game da tauhidi. Kina da ƴaƴa waɗanda suke ƙasa da ke, ya zama wajibi lokaci bayan lokaci ki rinƙa musu tambayoyi game da tauhidi. Ki rinƙa musu tambayoyi game da tauhidi, yana da matuƙar muhimmanci. So da ki rinƙa gyara musu, ki saita musu aqidansu, ki saita musu fahimtarsu game da Allah da kuma yadda za a bauta wa Allah. Yace wa minhu uluwullahi ala arshihi wa ma'rifatu dhalika wajib, daga cikin waɗannan abubuwan shine akwai ɗaukakan Allah akan alƙarshin sa, kuma sanin hakan wajibi ne. Haka yana da muhimmanci lokaci bayan lokaci ki rinka kisa tauhidin ƴaƴanki, musamman a wannan zamanin da cikintunu da masu yaƙan imanin mutane suka yawaita ko ina. Ya zama wajibi mu rinƙa defending wannan yaƙin da ake mai imanin ƴaƴanmu. Abu na shida, yace mashru'iyyatu as-su'alu bayna Allah wa annahu sunnatun haythu sa'alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yana nuna mana cewa ashe ya halatta a musulunci, ya halatta ka tambayi mutum ina Allah yake, tunda ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya. So da sanin hakan yana da matuƙar muhimmanci. Abu na bakwai, yace mashru'iyyatul jawabi bi anna Allah fi sama, cewa an kuma kuma ya dace bayar kuma a yadda imani shine a ce Allah maɗaukaki kake yana sama. Yace li iqrarihi alayhi salatu wassalam جواب الجارية, قول من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنت تولى مبي وانت الحير, ولموافقة الجواب للقرآن كما إذا ما أنت تشعر من يساك إذا أظن ليك يشين القرآن إنك الله مرحوك شفاك يسر أشين صوت الملك التي آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض ينظركم أمنت كن يدى kun ta kankance kenan wanda ke sama an yaqsifu bikum al-ard, ya girgiza ƙasa da ku. Wane ne yake sama wanda zai ba ƙasa umarni ta girgiza? Kada Allah. Amantum man fi sama, am amantum man fi sama'i an yursila alaykum hasiba, duk waɗannan yana nuna mana yake da suna wajibcin ba da amsa da cewa da kuma yadda da cewa lallai Allah maɗaukaki sarki yana sama, ya ɗaukaka da zatinsa kuma ya ɗaukaka da siffofinsa. Abu na bakwai, yake i'tiqadu anna Allah fi sama'i dalilun ala sihhati al-iman wa huwa wajibun ala kulli mu'min. Abu na takwas, hadisin yana nuna mana cewa yarda da imani
hankalta da kudurcewa a zuciya cewa Allah madaukaki sarki yana sama dalili ne da ke nuna ingancin imanin mutum. Dalili ne ke nuna ingancin ne imanin mutum. Dalili ne na nuna rashin ingancin imani mutum ya zama bai yarda cewa Allah yana sama. Kuma yadda dalili ne na ingancin imani yarda da cewa Allah madaukaki sarki yana sama. Ita wa huwa wajibun ala kulli mu'min, kuma hakan wajibi ne akan kowane mai imani. Abu na tara yace sihhatul iman takunu bi shahadati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bil risala. Hadisi ya nuna mana cewa ingancin imani, imani da samun cikakken inganci ne in har aka sheka da cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne. Duk yadda mutum ya kai inda ya kai da manzancin annabi Muhammad da sallallahu alaihi wa sallam, duk da imani balle ma ya magana inganci ko rashin inganci. Imani yana zama imani ne a lokacin da mutum ya yi da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ko mun shayi bayanin da ake nufi da imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, haka ya kunshi abubuwa guda hudu. Yi masa da'a akan duk umarnin da ya bayar, gaskata duk wani labari da ya bayar, nisantar abin da ya hana ko ya tsawatar, sannan karna bauta wa Allah sai da abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace shari'a ce Allah yana so. Haɗa waɗannan abubuwa guda hudu shine yake tabbatar da mutum ya yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma goma alati ar-raddu ala qat'i man yaqulu inna allaha fi kulli makanin bi dhatihi wal haqqu anna allaha ma'ana bi 'ilmihi la bi dhatihi. Yace abu na goma hadithin yana nuna mana, yana raddi, yana kuma nuna kuskuren waɗanda suke cewa Allah maɗaukaki sarki yana ko'ina. Hadisin yana raddi gare su kuma yana nuna kuskurensu. Ko dama a shari'ar musulunci, a shari'ar musulunci raddi halal ne, wani gurin ma yana zama wajibi. Duk lokacin da maƙarnaci yake ɓarnan shi, to dole a samu waɗanda za su rinƙa yin raddi suna warware ɓarnan da yake yi. Amma duk lokacin da aka samu ga maƙarnaci yana ɓarna, su kuma waɗanda suka san cewa abin da yake yi ɓarna ce, waɗanda suka san cewa abin da yake ba daidai ba ne, sai suka yi shuru, ba su yi ma mutane bayanin daidai, kuma su bayyana wa mutane wannan abin da yake ɓarna ba ce, su za su yi musharaka wajen laifi. Zai zama laifinsu, za su yi tarayya cikin laifi kenan. Yadda za a ba shi laifi, su ba za a ba su laifi. Kuma sun san shi maƙarnaci ne, kuma sun san mene ne daidai, amma kuma su kai shiru. Wannan yana daga cikin jarabawa da muka tsinci kanmu musamman a wannan lokacin. Kaga mutum yana ɓarna, shi bai ji kunyan yaɗa ɓarnan shi ba, amma waɗanda suka san daidai za su gyara daidan ya koma ɓarna, su kuma za a ga suna jin kunya. Ko kuma in ma su ba ji kunya ba, sai a ce su suna neman fitina, sai a ce su suna neman fitina ne. Amma shi da yake yaɗa ɓarna ba za a ce yana neman fitina ba ne. Wannan ba ƙaramin matsala ba ce, ya zama wajibi mu kiyaye wannan. Shi yasa abinda kawai shari'a take kaɗaitar da mu shi ne mu rinƙa raddin ɓarna gwargwadon buƙata a inda ya dace a yi. Kuma ya zama ɓarnan mutum ke warwarewa ba wajen wani haushi yake hucewa ba. Tun lokacin kuma za ka ga ba ɓarnan ba ce, a wani haushi ne kawai mutum yake da shi, sai samu dama zai huce haushin, wannan kuma kuskure ne. Allah ya sa mu gara. amma ya zama duk lokacin da aka yi karna muka san karna ce ko muna da hanyar da zamu gyara wannan karnan to kuma mun shiru ta tsayuwar daka wajen mu ga mun gyara wannan karnan wannan sha da malaka qalbur rasul sallallahu alaihi wa sallam lil jariya li yaqtadiraha dalilun ala annahu la ya'lamul ghaib yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi a kawo wannan baiwar yayi mata jarabawa ya tambaye ta wannan dalili ne ke nuna cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai gaiwa ba dan gaiwo ne gaiwon shine imanul jariya imaninta sai ya tambaye ta ya mata tambaye ta da ansa ko ya tabbatar cewa tana da me imani wannan dalili ne a cikin dalilai da ke nuna cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaiwo عليه وهو رد على الجهلة القائلين بأنه يعلم الغيب وأن شما رديني بجاهلي وأن حكيت شما ذن الله صلى الله عليه وسلم غيب إلي مني نعلا الله هم الله يسند قوابا عليك لذلك عمر الله تعالى نبيه أن يقول للناس وأن الدليل إنما الله مأوك تنسركي لأم سمت بأنفع النبي سعني محمد Allah sallam cewa ya fada wa mutane a cikin Suratul A'raf aya ta 188 Allah yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la amliku li nafsi nafsan wala farran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lattakartu min al-khair wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun Allah yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun kace fa umarni Allah ya bashi yace la amliku li nafsi naf'an wala darra bana mallaka makaina wani abu na amfani ko cutarwa ba zan yi amfanar da kaina da wani abu da ba Allah bane ya nufin ya same ni haka ba zan iya dawo makaina wani abu na cuta ko in tunkuɗe makaina wani abu na cuta wanda ba Allah ne ya nufin ya tunkuɗe mu ba zan iya ba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana wannan cewa shi ba zai iya wannan ba haka ba yace shi ba zai iya makan shi ba sai ya ba zai iya ma wani makerin shi ma wanda a yanzu akwai wanda shi kuma yana ganin wanda kai imani shi kan zai addu'a mai roƙi annabi ne wanda kuma wannan shirka ne wannan shirka ne duk wanda yake wannan shirka yake Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada cewa la amliku li nafsi naf'an wala darra ni ban iya bana iya mallaka ma kaina wani abu na amfani ko wani abu na cutarwa sai mu Allah ma daukaci sarki ka ce musu illa ma sha Allah sai abinda Allah ma daukaci sarki ya so kuma ya ga dama yace ka fada musu walau kuntu a'lamu al-ghaiba ka fada cewa da ni annabi Muhammad Allah fadana san gaibu lattaqtartu min al-khair wa ma massani as-su dana yayi ta al-khair dana yayi ta ni ma jawo makaina al-khair kuma ba wani abu na tutarwa da zai same ni amma a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ba wani ne suka same shi wanda na tutarwa ne shin yana garin Makka Haɗa wurin cutarwa da ba a mishi bayi. An zage shi, an wuce shi, ya yi cuta ya tafi ƙa'ifa, a ƙa'ifa an harbe shi da dutse. Da ya san gaibu ya san ya je ƙa'ifa za a harbe shi zai tafi? Zai ta yi ba. Law kuntu a'lamul ghaib lattakartu min al-khair wa ma massani as-su. Allah ya ce ka ce in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Yace ka faɗa musu ni ba kowa ba ne kace mai gargaɗi ne da waɗanda suka ba kafirce ma Allah kuma mai bushara ne da waɗanda suka bi Allah wannan shine aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka wannan shi ma daga cikin abubuwa da ya zama kowane musulmi ya sani kuma ya imani kuma ya dare shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san gaibu duk wanda kuma ya ibda'in cewa ya san sai bu wannan kafiri ne ya daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya zo ba musulmi ba shi ne ibda'in cewa ya san sai ibda'in cewa ya san sai a ga wasu M419 yanzu ban cika ganin su ba ko don ba cika yawa cikin gari ba ne yana tafiya sai mutum ya tsare shi maka sallama in ka goma gama gaisuwa sai kuma kaya jikin wance ka goma ka san shi ba ba ka san shi ba sai kaya jikin wance a to Allah ya kara lafiya mana ma shi ma ya jikin shi sai ne kawo ka mutum ɗaya ko biyu na gidanku wanda ba su da lafiya ka goma ka san shi ba ka san shi ba sai ce to ka je ka samu kaza da kaza ka yi sadaka da shi ko sai ma ce sai wuce ka fada sai ka ci malam tsaya mana shi ya kama gara ke ya kama gara ke wani irin shi ya taba samun wani malamin malam Muhammad Umar hafizahullahu ta'ala shi ne san ware ne ya haɗu da shi ba ya tsare shi an san shi ba kuma magai ta ya ce mishi ya kaza ya kaza ya ce lafiya kalau sai malam Umar ya ce to ladi ba abinda ka faɗa ya riga ya faru kuma abin mai sauki ne ka sani sai kana aiki ne da aljanu kuma Allah madaukake sai ka tabbatar kowanne mutum yana da shekarun shi a ko communication tsakanin shekaru in ka musu kuma za su faɗa maka gina buri a gida wannan abu ne mai sauki ba wani mai wahala ko kin kuna so ki yanzu ko ne ko ko zaki shine ke da zama armiya shikenan kuma zama armiya ce a nan za su kike hidima za su zama communication ne kawai da shekarun shi da shekarun ki har da samun communication kuma kowa yana da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana na Aisha Allah ya kare ta a hadisi sai ce mishi hadda kai ce hadda ni sai ce shi nashi musulmai ne a tara na da kibalin labarin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya kwanta yayi filo da kuma ya tin shi dan cikin dare sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi sai tashi ya sanya sahabinsa sai fita sai da ya fita sai ta bi shi tana ta sanda sai ya yi nisa sai kuma sai ta ɗan matso ta gaya ta tafiya bai tsaya ko ina ba sai ya zo makabarta da kai ta tsaya a gurin sai ta ga hannu yayi addu'a yayi addu'a ya sauke sai ta ga hannu yayi addu'a yayi har sau uku ta ga alaman zai gama addu'an zai biyo ta ce sai ta ruga a guje ko da karya sare ganta ko ta kafa inda ya bata kwance yana shigowa ya zauna sai tana haki sai ta faru sai ba komai sai amma ta ku ba komai wallahi akwai komai sai kana kallon komai za ta ba komai sai faru sai ta ba komai sai ta to umma ta fada mun ba zo roki Allah ya fada mu sai ta zai faru sai ta ce ai da kasu ne Jika kita mata, jika kita nak lakukan Allah dan manusia sesuai ini, kini kita abah buku ini si syaitan yang kita muka. Allah ni nak syaitan ini, kita abah buku ini halit dan Allah pasti nak syaitan, ini nak syaitan ini syarat ini. Kita had jika kita had ini amani nama Muslim ini. Agar syirah manusia Allah Muslim ini, amani dek kita kuwa. Allah ni masa ni. Haka kowannan communication din Qur'ani kuma ya fada yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura Allah yake shaytanun suna communication tsakanin su haka wani ne sai sai malamin ne wannan mutaki ne amma yanzu abin da nake so shine kaman abu biyu abu na farko ka fada min nawa ne a juna na biyu ka fada min inda zan tafi sai tsaya shiru ka faɗa min nawa ne a juna ka faɗa min inda zan tafi ina na nufa a tunda ban bayyana ba shi ma ke lalin nawa ba zai tuni ba yanzu sai ka faɗa min sai tsaya shiru sai ya gara faɗa sai mishi wa zai tuni sai tsoron Allah abinda ka ɗauka in ka mutu akai wuta za ka je saboda kafirci ne shirka ne to akwai irin masu irin wannan ko wannan din in ya same shi ya kama gara to shi kenan ko kai kin nan ma waya irin to zan yi kaza mun kaza a cikin da yake ranar Laraba wani abokin mu ya dawo daga tafiya sai ka samu a office din su akwai wani wai shi yana wai shi malam ne ko mutumin shi ne da zai dawo ya tafi shi zai zai ya tafi gida sai shi sai ke tsayan duba maka hanya ko hanyar lafiya kalau daga lafiya ya kuma ya yi magana ba ne sai shi abokin nasu shi ne a bayanka sai zuwa ya haka abun da ke bayanka baka sani wace ka juya amma zaka ga mu abun da yake daga lafiya zuwa ciki haka ake ce miki ne a bayanka sai juya sai na bayanka baka sani wace ka juya ya zaka ga mu abun da yake daga lafiya zuwa ciki sai miki ai kullun iska ne to kaga irin wannan wani ce ka sai kai ga ya ce maka a hanya lafiya lau sai kuma kai kuma kafin ka tare da shi kai shekara 10 kullun lafiya lau kake zuwa ka dawo amma a ranar in ya kama gara ce ga sai ya ce min ko hanyar lafiya lau Allah ya samu gani haka duk wanda ne yake eh ibra'in ya san zai mu wannan ina ga cin abin da ke sa mutun ya zama ba musulmi ba Allah ka kiyaye mu ka kare mana imanin hakali ne ga malaike na sa'ihun nabawiyya lil aba'i wal abna yake ga wasu nasibohi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga iyaye da kuma yaya wasu nasibohi ne a su tsada daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga iyaye da yaya malaike nasiha ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi al imam ra'in ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته فذلك صلى الله عليه وسلم كلكم راع كونكما سكيوني dukkanku masu kiwo ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma dukkanku abun tambaya ne game da abun da aka ba su kiwo in ba ku gane ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dalla dalla yace war rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi yace mai gida abinci mai kiwo ne na iyalan gidansa kuma sai an tambaye shi akan waɗannan iyalan gidan nasa da aka ba shi kiwon su da matan shi da ƴaƴan shi kowanne sai Allah maɗaukaki ciki ya tambaye mai gida akan irin zaman da ya da su da irin tarbiyyar da ya ba su da irin kulawan da ya ba su ya dace da karantarwan Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai hannu riga da abinda Allah da ya halicce su ya bashi amanan su ke ayi Allah ya tambaye shi ko ba shi kadai ba yace wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha haka ita ma mace abin ciwo ne a gidan mijinta dukiyar mijinta mutuncin mijinta ƴaƴan mijinta suna kiwo ne a hannunta sai Allah ya tambaye ta sai Allah ya tambaye ta kika wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake duk wanda ta hada wasu siffofi to ta shakurumin ta yar aljanna ce daga cikin siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wacce in mijin ta tashi a gida hankalin shi a kwance a natse ya san ba za a canza tsarin gidan shi daga tsarin da ya bari ƴaƴan shi tarbiyyar su ba zai gurfata ba dukiyar shi ba zai kalwanta ba ba ta cikin waɗanda in ƴaƴan shi sun taɓa wani abu naki kike musu bari babanku ya dawo za ku haɗu da shi kike ba za ka hana su ba a wakilai ka ce za ku haɗu da babanku a yi kai baban naku ba shi a gida kuma in da ajalin ba ya yi fikan kanshi ba ne, ya yi fikan waye, a yi fikan ku ne yi, ko? Amma kuma an saka tafanata ba su jiya jikin su. Shi rediyon shi da ke saman kuma za a karya rediyon rediyon, tajan shi da ke tsaki za a iya tsanta tajan, duka ta ce ban sani ba, amma kuma shi yanzu latin da ba iya sakawa. Allah wane fi sauƙin fashewa, amma shi ba a fata ba shi ta sani, wannan ba sifa ba ce kuma a tankiri. Ya zama ba ta kiyaye kiwon da Allah ya ba ta ba, ba ta kiyaye kiwon da Allah ya ba ta ba. Duka yaran za su yi wani abu na rashin ji, ok yau a nan kowa zai so sake ne, yau za a yi screening kenan. An gane ko? ‘Ya’yan ba su damu ba, yaya za su yi wani abu, yara za su yi wani abu da rashin ji. Kuma sai dai ta ce, za ku haɗu da babanku bare da, ita ba za ta yi komai ba. Sai in ya dawo da zafin waje haɗa ya ƙara da zafin. Amma in da ma lokacin da ya dawo, ita ba ki labarin abin da ke ta faɗa miki matakin da ta ɗauka. A gari sai ya ɗan samu relief. In matakin ne akwai kuskure sai ya gyara. In za a ƙara sai a ƙara, in yi tsanani sai a rage. Wannan matan kirki kenan. Ina daga cikin sifofin mata ‘yan aljanna, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka kuma karan kanta za ta kiyaye mutuncin kanta saboda mutuncin mijinta. Haka mace shi kuma mai kiwo ne a gidan mijinta, kuma sai Allah ya tambaye ta. Yace wal khadimu fi mali sayyidihi ra'in. Hakan mai hikima abin kiwo ne akan dukiyan da gidansa. Yaron shago, Allah zai tambaye shi yadda kula da shagon mai gidan shi. Direba ne, Allah zai tambaye shi yadda ke mu'amalantar motar mai gidan shi. Kowaye inda Allah maɗaukaki ya ba shi kulawa da wani abu wanda ba naki ba, to sai Allah ya tambaye shi ya tafiyar da wannan abun, wallahi Allah ya tambaye shi. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce kullukum fa'il wa kullukum huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Kowa mai kiwo ne, kuma kowa sai an tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo. Ga shi anan za mu fahimci cewa ashe tarbiyya da kula da gida shared responsibility ne, ko ba responsibility bane na uba shi kadai, ko ba responsibility bane na uwa ita kadai. A kowa yana da part da yake play, da kowa in ya tsara nashi, to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya taimake shi. Allah ya taimake mu. Nasiha na biyu, Alaikar Abdullahi bin Mas'ud, sai daga Abdullahi bin Mas'ud a hadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi bin Mas'ud yake kuntu ya Rasulullah, yake na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace ya ma'aikin Allah, ayi dhanbu a'zam, a dukkan zunubi dawa yake yi tsakaninsa da Allah wanne ne mafi girma? Wani zunubi ne, wani laifi ne mafi girma? Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an taj'ala lillahi jiddan wa huwa khalaqak. Zunubi mafi girma shine ki sanya wa Allah kishiya alhali shi ya halice ki, ki zama kina shirka. Babu wani laifi da zaki ma Allah da ya kai wannan girma, ya kai wannan laifi a wajen Allah. Kuntu Abdullahi dan Mas'ud yace sai na tambaye shi, kuma ai bayan wannan sai me? Kala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taqtula waladak khashyata an yuqima ma'ak, shine ka kace ɗanka saboda tsoron karya shi tare da kai. Kuna daga cikin ɗabi'u na jahiliya, jahiliya musamman jahiliyar Larabawa. Wannan zamanin ma akwai guraren da suke da wannan ɗabi'u, shi da kace ‘ya’ya da gangan saboda tsoron talauci ko saboda wata manufa ta daban. Sai su jahiliya da muka ji suka ake ce ba mu labarin cewa suna kashe ‘ya’ya mata, suna kashe su ne fa kawai tsoron talauci, wanda sun suna da jinsin cewa ‘ya’ya mata suna jawo talauci, suna da wannan bilisin. A zamanin da muke rayuwa a ciki a yanzu, akwai wanda suke da wannan bilisin, akwai wanda suke da wannan bilisin. Yanzu suka zo a cikin na duniya, za ki ga duk duniya kowace ƙasa a duniya mata sun fi maza yawa a matsayin da ƙasa na. Ita ce ƙasar India. Su kuma India maza sun fi mata yawa. Amma me ya jawo wannan? Shi ne har yanzu suna da wannan ɗabi'ar ta jahiliya na kashe ‘ya’ya mata. Ko ciki matan mutum take da shi in aka auna a gama take tun daga ciki za a kashe. Shi yasa suka fi kowace ƙasa kuma hayar ta fyaɗe. Saboda inda mazan inda gaba ɗaya kowa zai auri mata da ɗaya sai an samu mazan kuma su da matan da za su aura. Wani yana daga cikin laifi mafi girma ba za yi ma Allah shi ne ka kashe ɗanka saboda irin wannan tsoron. Allah ya ɗan mutum yake sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani laifi ne na uku mafi girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an tazni bi halilati darik, shi ne mutum ya yi zina da matar maƙwabcinsa, shi ne laifi na uku wanda ya fi kowane laifi girma a wajen Allah, in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk waɗannan abubuwa guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa ne wanda suke da alaƙa da tarbiyya direct. Abubuwa ne wanda suke da alaƙa da tarbiyya direct. Kaga shirka yana da alaƙa da tarbiyya. Wannan belief na wani nau'in jinsin ‘ya’ya sun fi wani nau'in jinsin ‘ya’ya, shi ma yana da alaƙa da tarbiyya. Sannan abu na uku cin amana, shi ma yana da alaƙa da tarbiyya. Sa kana zama ya zama wajibi mu kiyaye wannan. Shefa inda ma inda suna da wayo ko inda suna da wayo, wanda ya fi kamata a so a so a haife su, inda akwai wanda ya kamata a fifita su, ya kamata a fifita kan haihuwan mata ne akan haihuwan maza. Amma ga mai wayo ga mai hankali, da mai wayo ga mai hankali, a ɗabi'ance a yanayin yadda Allah ya halice mu, mata amfaninsu ya fi yawa ga ‘yan uwansu sama da maza. Wannan a ɗabi'ance haka yake. Shi yasa aka yi rana cewa da ka haifi gwamna gara ka haifi matan gwamna. Kuna na ganin in dai matan gwamna ka haifa za ka fi amfana, kuma da in ka haifi ne shi gwamnan. Kuma ɗabi'a ce, haka Allah ɗabi'a ce. To haka in kuma ka kalli abin a fuskar addini, abin karanta da yawa a littafin da muka gama aiki, in ka kalli abin kuma a fuskar addinance shi ma haka, amfanin ya fi yawa. Ko da lada da sakamako da mutum yake samu na tarbiyyar ‘ya’ya mata, zai samu ɗaya bisa goma a cikin ‘ya’ya maza, zai samu. Ku ga duka wannan yana nuna. Sannan kuma a tarihance, in za a bi tarihi, za a ga a tarihin musulunci duk wani wanda ya zama waye, ya zama mutum, who is who a musulunci, za a ga ya tashi ne ƙarƙashin tarbiyyar mahaifiyarsa da mahaifiyarsa. Kaga ya tashi ne ƙarƙashin tarbiyyar mahaifiya, ba tarbiyyar ne mahaifi ba. Shi kanshi musuluncin da ya zo, wanda ya ƙarfi kai musuluncin har musuluncin ya ƙarfi a kan shi, kafin Allah ya raba su, namiji ne ko mace? Mace ce, ba za ka yi da mace. Albarkan dukiya da take da shi, da isa da take da shi, ya sa da take da rai babu wanda ya ce takalin manzon Allah. Kira in ka taɓa ita da ke ba ne, dama da kuɗi ya kashe kasuwanci na janye tallafi. Aka janye maka tallafi kaza, an samu matsala. Haka dole ana kallo ba damin a taɓa. Ɗabi'ar mace. Amma da yake tunanin namu ke a hankali, har yanzu akwai wanda yake jin haushi, in an haifi mishi ‘ya’ya mata, Allah ka shirye da mu, Allah ka sa a gyara. insha Allah ta'ala anan zamu ba nan Allah madaukakin sarki ya damu zama ta gaba cikin mudura daga inda muka tsaya wannan muka fara daidai Allah ya ba mu lada kure Allah ya ce mana Allah muke roƙo ya tsara mu da dukkan alkhairi a duniya da lahira ana take cewa assalamu alaikum salam ina da tambaya in mutum yace baya azumi alhalin kuma yana yi a ranar to menene hukuncin sa hukuncin sa kenan yayi ƙarya yayi ƙarya ko mun sha fara ƙarya yana daga cikin abubuwan da suke hana mutum ladan azumi ko yana cikin abubuwan da suke sa mutum sai zama yayi yunwan banza da cikin ruwan banza ba lada kai yayi ƙarya addu'a ma Allah sai tuba nemi ya shiga wajen Allah madaukakin sarki wanda zake cewa assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ilimi da amfani amin yace malam ina son a ja hankalin iyaye mata wurin zama da yaran su suna zagin mazajen su iyayen yaran wallahi ni ka gani da idona kuwa ta tara yaranta sun hadu suna zagin mahaifinsu kuma da manyan kalamai da ni ba zan iya faɗa ba kana abin da zai baka mamaki malam shine da uwar da yaran duka suna zuwa makarantar islamiya Allah ya sa mu gane amin wannan yana da alaka da abin da muka faɗa a farko a karatu shine fadin Allah madaukakin sarki fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ya daga cikin abin da ke nuna cewa mutum mai imani shine zama duk wani abu da ya faru tsakanin shi da ɗan uwan shi musulmi sai da zai magance wannan abin ne ta hanyar da Allah ya da a magance amma in muka ji cewa mu muna da tamu hanyar ba za mu nemi hanyar da Allah da manzansa suka karantar da mu ba to dole mu fada da mu fada da mu yanzu dai yayi wa ta ce kila akwai abu laifin da baban su mata kila ya mata kuma ya mayaran kila duka a kan tara haka to amma wata hanya ce Allah ya ce a bi to rashin bin wannan hanyar shi ya haifar da wannan kuma in baban ya mata laifi har ya mayaran ba in ma ya mayaran laifi akwai wani laifin da iyaye za su mai ƴaƴa kuma da zai sa har ƴaƴa su zama suna da daman su zage su babu fa kai ba mu san cewa a shari'ar musulunci inda uba ko uwa za su danna ɗansu su danne shi su ɗaure shi sai su sauka su yanka wuyan shi su kashe shi kwan je kotu da ba za a kashe su ba saboda girmansu da matsayinsu na wuta nan a wani abin wani laifi ne babanka zai maka ka zage shi in dai har ko yanka ka yi a wuya ka mutu ka tafi lahira sai dai zai haɗu da Allah amma ba wani mutum a duniya da ya isa hukunta shi saboda matsayin shi a kan mu akwai iyayen kasar mu ya wuta nan shi ne kuma haka wannan laifi ne babba sannan kuma ta jefa ƴaƴanta cikin halaka saboda in ba su tubawa sun koma ga Allah sun nemi yafiyan baban wallahi rayuwarsu ba zai kyau kuma halaka biyu a duniya da lahira duk yana daga cikin tsarin Allah laifin muzguna wa iyaye Allah madaukakin sarki zai jinkirta shi an je lahira a tun daga duniya Allah ke fara hukunci amma ka hukunci karami don duk girman shi da ta gani karami ne za ka je lahira kuma karamin ba kana jira haka ba ta taimaki kanta ba ba ta taimaki iyayenta ba na kai na ga wata social media ta kamar baban yaran ne baban wai ya tafi ya bar su da su sai ka ji labarin baban ya mutu nan inda ya tafi suka ji social media da ita da yaran mutumin suna tsine ma baban suna Allah ya kara nauyin kasa ne ko me ita da yaran wai saboda baban ya gudu ya tafi ya bar su yanzu kuma sun ji labarin ya mutu suka duba zagin shi suka yi ma kansu live coverage suka yada a Facebook ina da ina da ina suna ganin kamar wai wai sun yi gwaninta yanzu tsakani da Allah kai da Allah ko nan da shekara 50 ne akwai ne hankalin da yake a ruwan na yarinya Allah ko irin su bari a aure su ba ai ko mutumin banza bai ta aure mutumin banza ai kin ga mutumin banza ya aure mutumin banza to bai ne iya ne wallahi cikar biki ne ina kamun Allah ne kawai kaga wannan ba garamin bala'i kika sanya su ki ba dole kike tuba kuma ki faraita da su su tuba kuma su ne yafiyan mahaifinsu abin da shi mahaifin ya musu na zalintar su wannan kuma tsakanin shi da Allah su yi ta addu'a su roki Allah ya shirye da shi kuma su yafe mishi kamata mu kuma isar da ƴaƴanmu yafe ma ƴan uwansu musamman iyaye waɗanda suka zalunce su ba mu kwaɗaitar da su zagin su da kona makamancin wannan ba Allah ya sa mu gane ko mu gyara baki ɗaya kuma Allah ya sa sun ji kuma zai kyau in su samu ne shi malamin nasu na islamiyya tunda zuwa islamiyya kaga ko wanda sun yarda shi kenan sai a faɗa mishi ba gulma bane wannan ba gulma bane wannan za ka yi ne ka samu lada shalin duka wanke tana kaza amma da sharadin kin mata nasiha bata ji ba fara da na mata nasiha so dai to buto kaza bata ji ba kaga malam mata nasiha ana da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam Allah ya saka ma malam da alkhairi malam kai magana akan abubuwan da mutum zai fuskanta idan an saka shi a cikin kadari yanzu kai magana akan kadari za ta matsa mutum har sai hakar tsarin shi na dama ta shiga na hagu ba shin daga tsari a lokacin kai magana ne ko kai tambayan kadari amma wannan matsa da kabari za ta yi ba wanda yake tsira lokacin Mu'ad ibn Mu'ad Allah ya kare da a gare shi sai daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da shi dan hatta mala'iku da Allah ya turo su suka shi da nazan shi kai shi ka fada zuwa makabarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke malaiku suka dauke shi zuwa makabarta saboda darajar shi da iman shi a wajen Allah amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke ko shi bazai tsira daga wannan danka na kabari an gane ku yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam launa jaminhu ahadun lanaja minhu sa'ad bin mu'az da wani zai tsira to da sa'ad bin mu'az shi zai tsira an gane ku Allah ya sa mu gane kaga wannan lokacin yake muna magana ne akan tamboye shi saban abun nan din shi wannan tace assalamu alaikum malam shin babu laifi idan mahaifiyarka ta dauki kayan ka tsayar ba da sanin ka ba babu laifi wani yaro ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah mahaifina ya ce in tattara duk abin da na mallaka a bar shi shin zan iya bashi ya halatta in bashi zan zauna ban da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ke ba sai mishi wata magana a dunkule sai ya ce mishi anta wa maluka li abika kai da dukiyar da kake mallakar baban naka ne sun da ya ga mai shi ya bashi amsa ku so kuma mahaifi kenan ku ko kar manta mahaifiya aka ce biyayya ma mahaifi sai kanin ka uku ya kai na mahaifi kana wa to kaga ce in za ki ce da kayan in akwai wani abu duka a hada duka ta tattara ta siyar sai dai kuma ki kara da ba mana gode Allah saka da alheri kuma ka ja miki duka mulada an gane ku sai kara da wannan ka gode Allah saka da alheri na samu lada Allah sai tsanta aljanna yawwa ba ga tun take faide ne kuma ta tubulu
ah wannan take kira kawai cewa wannan litafin ne amma ba ta san ko nawa bane ko ba zala za ka kawo kuma ga shi da siya da shi ma ba siya yi ba masallaci ka taraba kuma ya kare amma a kawo za a sake barwa insha Allah wannan ta karama alaikum malam yace kare cikin wani bayani da nayi kwanaki yace annabi isma'il ba balarabe bane sun zo maka ne sannan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ba balarabe ba kenan ana yi wannan bayanin a hannun ku yace ana kiran su arabun musta'riba waɗanda suka zama larabawa kuma asalin tushen su ba larabawa bane wanda yana faruwa ko a ina akwai wanda zaka ga yanzu a ko ne yare da yake yi amma inda za a yi tikitin asalin shi sai ga ba yaren shi bane wannan ya fi faruwa a ƙasar Hausa za ki kara Hausawa 100 in Allah da 80 Fulani ne in Allah da 80 Fulani ne in kika je Florin in za ki kara Yarbawa 100 in Allah da 80 Fulani ne ko kuma da 80 ma 90 kuma ta sarkin Ilorin wafiratani ne asalin shi amma kuma ba abin da suka sani so yana faruwa kuma yanzu za a tambaye su ne yaren ka zai ci ne Yarbe kuma Yarbe yarbanci yake ba ka larab sun zama laraba ne amma musta'riba wanda asalin su sun zama iyayen su sun zama laraba sanin iyayen su yi aurata an samu auratayya da kuma zama tare da laraba sai suka zama laraba wanda ke cewa assalamu alaikum malam wai karfan bashi da kyau haramun ne akali bashi ba abu bane wanda musulunci yake ya kwaitar musulunci yana discouraged din mu akan karfan bashi sai in ya zama babu makawa ba yadda mutum ya iya wala ba yadda mutum ya iya amma in ya kai wannan level din to babu laifi mutum ya kashe bashi gwargwadon bukata kar kuma ya wuce iyaka ya wuce abin da ake bukata haka akwai ba za a ce haramun ba kai tsaye a ba musulunci baya encouraging karfan bashi duk bashi yana daga cikin abin da ke kuma mutum ya mutu mutumin shirki ne cikin aljanna yana daga cikin abin da ke hana ya riski ni'imansa tun daga kabari har sai an biya bashi a farko farkon al'amari ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya ba mutum sallah in ana bin shi bashi in ya mutu ana bin shi bashi daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo yayi declaring kace duk wanda ya mutu ya bar dukiya to dukiyar na magadan shi duk wanda ya mutu kuma ana jin shi bashi kuma duk da dukiyar da zai biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to bashin ya dawo kaina kuma zai shi na annabi sai kuma yace duk wanda ake jin shi bashi yana da halin biya sai ya ki biya har ya mutu shi kuma ran take kiyama za a take shi ne a sahun barayi ya mutu a matsayin farawo haka dina alƙiyama an an tada so da ai Allah madaukaki ya ce yau mana da kullu unatin bi imani ranar alƙiyama ana kiran kowa ana kiran mutane da aikin masu aiki iri kaza masu aiki iri kaza to shi an kira barayi ko ne ga yana bin su ne dalili shine ya ci bashi yana da halin biya a baya gida kare mutu an fahimta ku shi yasa ai shine abu na farko da ake fara yi daga dukiyar mutum in ya bar duniya shi ne ana fara kira bashi aka kira bashi a kira zakka cikin a kira wasiya cikin a raba wa magada abinda ya saura wannan shi ne ka'ida to da haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'an da yake yi har a sujada ina ni yana neman Allah ka tsare ni daga bashi ya tsarfi na ina ghalabati dain wa qahr rijal
kaga har manzo Allah yana addu'a da Allah ya tsare shi daga yawan bashi ashe kuma ka ta minimi Allah ya tsare mu daga yawan mi daga yawan bashi kana take cewa Allah ban fahimci wannan rubutun ba Assalamu alaikum malam Allah ya amsa ibadun mu Allah kuma ya shiga lamuran mu amin dan Allah so nake kai mun karin bayani game da mace mai tsafa na man da kungu sai yana so wata karin bayani game da mace mai tsafa da hukuncin wacce ba ta yi tsafa da kyau ba tsafa kamar da Allah madaukakin sarki ya fara a cikin suratul bakara cewa alladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajahum yatarabbatna bi anfusihinna 14 wa 10 cike wadanda suka mutu daga cikin mazaje suka bar mata to su matan za su yi zaman jira na wata 4 da kwana 10 alqur'ani ba kana adadin kwanakin ma bai wani wani ko ma a ce malamai ne suka zauna suka ga to a haka Allah ya faɗa wanda kafin wannan a farko zaman shekara ɗaya ake ha mata ila alhawli ghayra ikhraj ha shekara ɗaya ake a jahiliya kafin zuwa musulunci su ma shekara ɗaya ake amma shekara ɗayan a wahale a wahale za ta yi shekara ɗaya ba wanka ba wanki akwai matsala ko namiji ne shekara ba wanka ba wanki akwai problem ta yi shekara ba wanka ba wanki ba wani wanda zai yi mu'amala da ita tana calculation a wani guri abinci ma sai a miƙo mata abinci ma sai a miƙo mata in ta gama ta cika shekara ɗin za a zo a yi bikin cikanta shi kuma bikin za a kamo wani akuya ko na ɗan baraki ko kaza a jikin akuyan ne za ta dinga share dattin jikinta kafin ta je ta yi wanka a haka suke yi a musulunci ya zo farko farko sai cire wannan yan sai bar shekara ɗayan Qur'ani ya ce shekara ɗaya daga wani sai Qur'ani ya kwanta ragewa daga wata 4 a kwana 10 wannan shi ne adadin kwanakin da za a zauna a adadin waɗannan kwanakin za ta yi wanka za ta yi wanka ko wanda ya wanka ba za ta bar jikin ta gaban ta shafa tokawa za ta shafa mai amma ta nisanci mai ƙamshi wanda zai zama yana abin nan ko ba za ta yi kwalliya kwalliyan da aka na shi ne kwalliyan da mutum zai gani ya san an yi kwalliya ya san an yi kwalliya ba ta sa tozali ba ko da tozali na ciwon ido ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummu salama lokacin da mijin yarta ya rasu amma tana da matsalar ido ana ummu salama ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin za ta iya sa kullun na ciwon ido manzo Allah ce a ya zama ibada take sanadiyar ibadan Allah zai ba shi zai fa ila yayi sauki a koda kullun na ciwon ido ne ba za ta sa ba kaga maganar da kuma bai taso ba kenan sannan ko ba za ta je ko ina ba sai fita na lalura shi na rashin lafiya za ta je asibiti kaga lalura ne ha ba ta je anguwa ba ba ta je wajen aiki ba kani na ba ta hutu wajen aiki ba ta kuma masallaci ne ko da masallacin idi ne ko ba ta je ba tana gida za ta je ko ina ba sai in ya zama ba hanyar da za ta ci abinci ko ba wanda zai taimake ta da abinci kamar a zamanin mu nan da muka lalace ana samun wannan da lalacewar mu musulmai shi ya jawo mace mijinta ya rasu kuma ya zama wai abin da za ta ci ma sai an nema ana lalacewa ne sabon lalacewa ne Allah ya gyara mu to sai ya zama akwai wannan uzurin da ba yadda za a yi ta ci abinci sai ta fita to sai ka fita gwargwadon bukatan abin da za ta ci din gwargwadon bukata abin da za ta ci din haka za ta zauna kuma babu wani abu da ake zuwa a yi wai addu'an shiga ko addu'an fita. A ta kaban mijin na mutuwa ta fara kenan, yana mutuwa shine ta fara, ana cika wata hudu da kwana goma ta gama. Kaga wasu wasu yan fowar nan idan neman kuɗin shiga a ce za a zo addu'an kata ka kaba, in ta gama sai a zo za a yi addu'an cire ta, to dama kai kasa ta, a ba kai kasa ta ba. Shi yasa in ba kuma misali mijin ya rasu sana da ciki ne, yana rasuwa fargaban rasuwan duka sai ta haifi abin da ke ciki da fatika ta gama. A lokacin da ya rasu kila ma ko kofamin ba ina likita da zai ba tabbatar da rasuwan ko ba rasuwan ba, kawai sai ta haihu ko da jimamin rasuwan ta gama ta kabar ta gama kenan ta gama kowace gari su ya wuri. Ko sai za a ji kisa ne yau sai aka fara nima wurin. Aga sai a ce ita ta kace shi kenan ko? Za a ce ita ta kace shi saboda taruwanta. Wannan a takaice? A takaice kenan. Saboda haka wannan shi ne a takaice abin da ya shafi shi girma a shari'ar musulunci. Yana da kyau kuma mu kiyaye irin waɗannan abubuwa. Allah ya sa mu gane. Sahabu salam. Ko a kan da suke cewa kwana 40 ta saba wata uku shida da ba san wa ya raba ba, shi dai Allah ya faɗa wata hudu da kwana 10 wanda zai raba sai nemo ayan da ta raba ko hadisin da ya raba. Sahabu salam. Aikin yin takabar sa'a ma Allah ne, sa'a ma Allah ne, kuma dole ne sa'a ma Allah, ya san in ka tuwo ba Allah zai kama shi. Wanda ba ruwansu gidan su ya rasu duka abubuwan nan ba su kiyaye ba, sai ba wani ma sai an faɗa mishi ai mijin ta ce shi ne take yawo haka, ana sa'a ma Allah ne, ko mutum da tuwo ba ya koma zuwa ga Allah, Allah zai hukunta shi, ba ga sa'a ma Allah ne. Wai in mutum wai an ce wai an ce in mace ba ce ta kawa ba abin da su za ta rasa hankali ko menene gaskiya ba san ba mata waje ba wata waje an sani ba ago ta eh. Shi ne abin da na faɗa ai mun lalace ne ai, amma bai kamata a ce tsaddara a wasu garuruwan da ba na musulmai ba in mace mijinta ya rasu saboda tana aiki ba su bata hutun wata hudu da kwana goma ba, bai kamata a garin musulmai organization na musulmai wanda musulmai ke shugabanta kuma su yin haka ba, lalacewa ne da rashin sanin girman dokan Allah madaukakin sarki. Organization ne dukan ai mutum ne ba wahayi ba ne, shugaban organization ɗin ya sa hannu ya ce an ba ki kuɗi ba shi kenan ba, amma abin da ke kai wannan mahimmancin ba ana ba da sobilis ba ai shekara biyu shekara uku, mahimmancin sobilis ya kai mahimmancin bin dokan Allah ne bai kai ba, sai da ke lalacewa ne ai lalacewa ne, ko a ce ku sai ta yadda za ta tafi leave of absence leave without pay without pay. Kaga wannan ma a ƙarin lalacewa yanzu ba mai kuma cewa ma haƙƙi ne a kanmu mu ciyar da ita a wannan lokacin da kake zaman ba, duka wannan lalacewa ne da rashin girmama hukuncin Allah da dokan Allah, duka wannan shi ya jawo mana wannan. Allah ya sa mu gyara. Wata sa ta ɗaga hannu kin gane rubutun ne, to bari mu gama wannan harko sai na ga za mu ije wannan guda biyu. Duk wannan magozanci ne a ba wani fitisan kenan, tana cika wata hudu ko goma ta fita ko a ce ta fita ko a ce ta fita ta fita ko a ce ta fita ko kar a ce ta fita ta fita, mijin na mutuwa ta shiga ko a ce ta shiga ko kar a ce ta shiga, tana ciki tana ciki. Wasu za su yi buki har a buga har a yi takardu a sa hoto a sa duk wannan magudanci ne. Haƙuta ko aikin haji ne ba shi gari ba shi ne zai samu fi girma ko? Ko aikin haji ne ba shi za ta fi za ta zauna ta fi ƙauna ne a gidan mijinta a ɗakinta a ta gidan mijinta a ɗakinta nan za ta zauna ta yi ta kaba kar ta fita kuma kara fitar da ita in ma haya suke yi wajibi ne a kan ɗan uwan mijin da community na musulmai su nuna kuɗin hayan ta haura ta yi ta ba a gurin a wai ganin dawa bane ba wajibi ne in ka fito kuma wallahi Allah ya tambaye ku ko a wai ganin dawa bane ba wanda muke faɗa a haƙƙi ne da Allah ya ɗora wajibi akan su waɗanda suke rayuwa a ran da ita eh bari ta wani eh wannan kuskure ne wai mutum za a ga mutum kila ya rasu a kiti yana zaune tare da matan shi a ciki sai ya rasu wai shi ake duka matan da yara za su tafi garin mijin tukun ila in aka yi kwana uku ko kwana bakwai suke da sake dawowa wannan haka kuskure a musulunci kuskure ne babba ma kai mutum yana ana binne shi ne a inda ya rasu anan ko zakan ya hana ɗaukar gawa daga wani guri zuwa wani guri duk garin da ya rasu a nan ake binne shi dukan gawa daga wani guri zuwa wani guri shi ma kuskure ne ai lalle kuma ce ita mai ta kaba sai ta tafi in sun nace sai sun tafi ta da yaran su gama janazan su sai ta zauna ta yi sai ta kabanta wannan shine abin da yafi dacewa na'am ka go sa ke take cewa yaji an cewa in mutum ya zagi Laraba yayi sako kamar ya zagi Annabi a shi musulunci ya hana zagin ba Laraba wai musulunci ya hana zagi ba kowane kabila musulunci ya hana zagi eh ina zuwa misali ka aibin taku kona mai kama da haka amma misali mutum ya maka ba daidai ba sai ka faɗa mishi cikin magana saboda ya jawo shi kenan saboda Balarabe ne sai ce ka lagi Annabi ko me ne eh sai ka kai kafin kirki ka ce suna da rashin mutunci to ka daina kanka ka tsaya da Abu Lahab wa tabba mana wai Abu Lahab amma Balarabe kare ba baban shi baban Annabi uwa da uba ta amma kuma kullum kana ce Allah tsine ma Abu Lahab ita ba ce ka zagi Annabi ba wannan magana banza ne kayar sun yi rashin hankali kila ce sun yi rashin hankali amma ka zage su wai karo da yaran su ko wannan kowane yare ba manzo Allah ya hana shine aqanu bil alfaq abu ya faru kace ai kama dabi'an kabila kaza kenan ai da ma kabila kaza mutanen banza ne kai ka san kariya kake fara kai ka san kariya kake fara kabilan ku duk kiyanin kiki ne ai kai ma akwai na banza da wannan haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da jahiliya amma in wani ya maka wani abu Balarabe yayi ba mara kyau ka muzan ta sai da abin da yi ka mi ci da kanuna kuskure shi kanuna bai kyau kawa ka mi ci da kaza ya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba zai ba wannan zai kyau kaza ya annabi an gani wallahu a'lam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya allah muna tawassuli da